بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يمشينا لاربا 22 غواتن رمضان Hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1447 daidai da sha 11 ga watan 3 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa dai a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Usawar dan Fulani a cikin birnin Kano mun ci gaba da karatu kamar yanda aka saba a cikin waɗannan kwanaki masu daraja inda muke sauraron wasu daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki na Al-Qur'ani da kuma tarjumar ma'anonin su gargudan hali muna nan dai a cikin wannan sura mai girma suratu Ali Imran wadda ita ma tana dan yi mana ban kwana domin ita ma mun kusa ainihin wato kai karshen ta ajiya mun yi karatu ne daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadli aya ta 180 inda muka tsaya kullu nafsin dha'iqatul maut aya ta 185 insha Allah ta'ala zamu dora kamar yanda muka saba Allah madaukakin sarki yace
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
نعم
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
نعم
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
نعم
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
ممتاز الله مدوكين سركي يَتَ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا فَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الله تعالى يقول لنا lallai haƙiƙa tabbas za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku wala tasma'unna kuma lallai za ku dinga yawan ji min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum kafin ku wa min alladhina ashraku da kuma waɗanda suka yi shirka adan kathira lallai za ku ji cutarwa mai yawa wa in tasbiru Allah ta'ala ce amma idan kuka yi haƙuri wa tattaqu kuka yi taqawa fa inna zalika min azmi al-umur haƙiƙa hakan yana daga cikin manya-manyan al’amura. Allah ta’ala yake cewa wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab ka tuna lokacin da Allah ta’ala ya riƙe alƙawari mai ƙarfi daga waɗanda aka ba su littafi latubayyinunnahu lin-nasi cewa lallai haƙiƙa za ku dinga bayanin wannan littafi ga mutane wala taktumunahu kuma ba za ku ɓoye shi ba fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim sai suka jefar da shi can bayan bayansu washtarau bihi thamanan qalila suka musanye shi da wani farashi ɗan ƙanƙani fabi'sa ma yashtaruna tir da abin da suka siya ko suka musanya da shi. Kafin mu ji waɗannan ayoyi, idan muka kalli muka yi waiwaye kamar yadda muka saba, mu kalli ayoyin da muka karanta jiya suna ɗauke da saƙonni da dama, amma kaɗan daga cikin saƙonnin za mu duba. Idan muka ɗauki aya ta wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, Allah maɗaukakin sarki ya ce kada waɗanda suke rowa da abinda Allah ta'ala ya ba su na falala abubuwan da Allah ta'ala ya yi wa mutane na falala suna da yawa. Akwai wa'inda Allah ta'ala falalar da ya yi musu shine ya ba su ilimi. Ilimi yana daga cikin falala da Allah ta'ala yake ba wa wasu daga cikin bayinsa. Na daga cikin falala da Allah ta'ala yake ba wa bayinsa shine mulki. Mulki shi ma wata falala ce wanda in Allah ta'ala ya so ya ga dama sai ya ba wa wani daga cikin bayinsa. Haka abin da ya shafi dukiya, wannan ita ma wata falala ce. Galibi dai waɗannan su ne waɗanda suka fi fitowa fili, duk da cewa falalar Allah maɗaukakin sarki tana da yawa, kuma kowa akwai irin tasa da aka bashi, wani hikima, wani lafiya, wani gashi nan dai, amma fitattu waɗanda su aka fi kallo waɗannan abubuwa ne guda uku: ilimi, jagoranci ko mulki, sai kuma abin da ya shafi dukiya. To dukkaninsu babu wani abin yabo a cikinsu in ya zamanto mutum Allah ya bashi su ya yi rowarsu. Idan Allah ta'ala ya ba wa mutum ilimi, kamar yadda cikin ayoyin da za mu ci karo da su a yau, akwai zargi mai ƙarfi da Allah ta'ala ya yi wa waɗanda ya ba su falala ta ilimi, amma suka haƙinci Allah, suka haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka haƙinci al'umma, suka ɓoye wannan ilimi da Allah ta'ala ya ba su. Sufaci ba ta muminan kirki ba, sufaci wadda aka same ta daga ahlul kitab cikin yahudu da nasara. Kazalika kuma wannan falala za a ga cewa falala ce wadda ita ce mafi girma, ita ce mafi daraja, ita ce mafi kima, domin ita ce daraja ko falalar da Allah ta'ala ya zaɓi ya ba wa annabawansa da manzanninsa. Sadan daga ciki Allah maɗaukakin sarki yakan yi wa wasu falala ta ainihin wato mulki. To shi ma wannan falala ce, kuma ba daidai ba ne abinda ake sa ran wannan matsayi ya samar na ba wa mutane tsaro a abubuwa guda biyar, kulliyatul khams, ko daruriyatul khams abubuwa guda biyar ake san dukkan wanda Allah ya masa falala ya bashi jagorancin al'umma ya bashi shugabanci koda ko na gidansa ne to ana so akwai wasu abubuwa muhimmai guda biyar da ake sa ran mulkin sa jagorancin sa ya samar rashin samar da su yana daga cikin wanda yayi rowa da falalar da Allah ta'ala ya bashi daga ciki akwai kare dukiya kare rayuka wannan yana daga cikin muhimmi cikin muhimmai na ainihin wato in Allah ya wato yayyo mutum falala ta jagoranci ko ta mulki ko ta shugabanci da ake sa ran waɗanda yake mulka su samu daga gare shi shine ya tsare musu rayukansu kada a dinga kashe mutane ba a daukan mataki kada a dinga sace mutane ana yin cikin daji da su babu wani mataki na zahiri da kai a matsayinka na wanda ake maka dauki daidai da kaga cewa da gaske wanda yake shugabancinka yana dauka dan daki ne wannan abu da ke faruwa da kuma kawo maka salama da kuma baka tsaro da aminci a rayuwarka wannan yana daga cikin abin da yake muhimmi daga cikin falalan Allah ta'ala yau mutum falala ta shugabanci ana so shugabancin duk da ya kasa tsare rayukan waɗanda yake mulka wannan shugabanci ba shi da fa'ida abu na biyu shine tsarewa mutane addini dukkan shugabancin da ba ruwansa da addinin mutane kowa ya je ya bauta abin da yake so mai bautar rana ya je yi mai bautar wata ya je yi mai bautar ainihin wato wasu waɗanda kila ake kyautata musu zato a matsayin waliyai ya je ya yi wannan shi ma shugabanci bai amsa sunansa ba domin bai ba wa mutane kariya ta addini ba za ka ga dukkan annabawan da Allah ta'ala ya aiko suna yin playing role na shugabanci na siyasa da kuma shugabanci na addini a haɗe duk da cewa yanzu akan samu yanayi ya sa ga daula daban kuma abin da ya shafi jagoranci ma'ana na siyasa daban jagoranci na addini daban to shi jagoranci na siyasa daga cikin abin da ake bukata ya samar ko kuma ya ba wa mutane tsaro da kariyarsa shine ya tsare wa mutane addini abu na uku shine ya tsare wa mutane hankalinsu ya tsare wa mutane hankalinsu kar a bar mutane su zamanto suna ta'ammuli da abubuwan da za su jirkita musu tunani su jirkita musu hankali su haukata na haukatawa su sanya wa mutane wata irin adifa ta rashin imani ta rashin tausayi ta rashin ragayya ta rashin mutuntaka sakamakon abin da suke kwankwada ko suke shaka ko suke sha to wannan shi ma wajibi ne duk wanda Allah ta'ala ya bashi jagoranci wajibi ne ya zamto ya bada tsaro mai karfin gaske domin akwai tambaya da zai amsa a gaban Allah ranar tashin alkiyama game da ta'ammuli da kayan maye da matasa maza da mata waɗanda su ne manyan gobe su ne waɗanda ake sa ran su zama shugabanni nan gaba su zama magidanta nan gaba su zama likitoci su zama injiniyoyi su zama malamai su zama amma tun yanzu al'amarin ya fara nuna da wuya a haifi ɗa mai ido nan gaba wannan shugaban da yayi sake ya bari ana ta kara kaina da kayan maye bai dauki matakin da zai gamsar da ubangiji ba wallahi zai wa Allah bayani wannan daga cikin abubuwan da ake so shugabanci ya kare shine ya tsare wa mutane hankalinsu sannan ya tsare wa mutane dukiyarsu wannan duk shugabancin da dukiyar masu dukiya ba ta da tsaro mawadata da masu abin hannu ba su da security a karkashin wannan shugabancin rana tsaka mutum zai iya zuwa ya daka wawa cikin dukiyarsu ko cikin dare mutum zai iya hauro musu cikin gida ya nemi su bashi dukiyar da suka dade suna tarerayata suka dade ba suna hada idan su bacci wajen tarata lallai dukkan shugabancin da bai dauki mataki wajen dakile ta'addanci wa dukiyar al'umma ba wannan ko shakka babu akwai bayani da wannan shugaba zai wa Allah ranar tashin alkiyama abu na kusan karshe shine tsare wa mutane mutuncinsu kar a bar zinace-zinace su dinga yawa a dinga samun ƴaƴa waɗanda suke ba su da certificate mai kyau na inganci da tarihi mai kyau kar a samu mutane su dinga cin zarafin al'umma su zagi wanda suke so su ci mutuncin wanda suke so kuma su kwana lafiya wannan in akwai shugabanci wanda ya kamata kuma ya amsa suna ba zai bari ƴaƴansa su zama haka ba wasu su afka cikin cin mutunci da cin zarafin wasu kuma a kyale su to dukkan mai mulkin da aka bashi mulki ya sani mulki zai zama masa falala amma fa ga waɗannan daruriyatul khams din da lallai wajibi ne ya sa ido akan su ya dauki mataki mai karfi akan su ya hana cin hanci da rashawa wa kansa ya hana cin hanci da rashawa wa kabilar dinsa ya hana cin hanci da rashawa wa gwamnatin sa gurgurdan abin da zai iya wannan yana daga cikin abin da wa'anda Allah ta'ala ya ba su da haka duk wanda yake yin haka to yayi rowa da falalar da Allah ta'ala ya ba shi haka duk wanda Allah ta'ala ya ba shi dukiya shi kuma abu biyu ne na farko samuwarta da habakarta ta hanyoyin da shari'a ta amince ta yadda da su sannan kuma ya zamto a cikin dukiyarsa akwai haqqun lis-sa'il wal mahrum akwai haƙƙi a cikin dukiyarsa na matalauta mabarata mabukata wanda ya kasa hakuri ya roƙa yana da haƙƙin a bashi wanda yayi hakuri ya kame amma mabukaci ne kuma an san mabukaci ne shi ma a bashi na daga cikin abin da ayat ta kunsa kuma akan ta muka fi fadada bayani domin karshe karshen ayar ya nuna akan masu dukiya falalar dukiya musamman ayat take magana akai duk da cewa wa'incin su ma falaloli ne da Allah ta'ala ke ba mutane amma wannan ayar wato specifically tana magana ne game da mawadata masu dukiya wanda Allah ta'ala ya azurta su Allah ta'ala ya ba su abin hannu Allah ya sa suka darawa sauran mutane da yawa Allah ta'ala ya tunkuɗa musu sannan kuma ga wasu su kuma alqabidu ya danke arzikin nasu kullun wani ana sam ana bashi iya arzikin ranar kawai wani za a iya bashi na sati guda wani a bashi na wata wani kuma ana iya bashi na shekara wani kuma a bashi na arzikin da zai ta ci har iya tsawon rayuwarsa lokaci guda Allah ta'ala zai iya turo masa wannan kudin wani shi kuma sai a dinga san masa haka haka dan haka daga cikin abin da muka fahimta cikin wannan aya shine dukkan wanda Allah ya ni'imta shi yayi masa falala ya bashi dukiya duk da ba da ita yazo ba duk da cewa in ma yayi abin da ya kamata ko ya ƙin abin da ya kamata ba da ita zai koma ya dinga tunatar da kansa cewa ba da ita yazo ba kenan akwai wanda ya bashi ita kuma ba shi shi kadai bane amma shi aka bashi kuma wanda ya bashi ita din cikin jarabawa da za a yi masa a ga imaninsa ya kai ko bai kai ba sai aka ce duk shekara ya zauna ya yi lissafin dukiyar da Allah ya bashi ba dabararsa ko wayensa ba idan ta kai adadin da Allah ya ce in ta kai a cire wani haƙƙi a ciki to zai zauna ya yi lissafi ya cire in ya cire kuma ya ba wa waɗanda suka cancanta a basu to rashin yin haka mutunci ne wa ni'imar Allah madaukakin sarki duk mawadacin da yake kyashin Allah ya ba shi miliyoyin kuɗi a aikin kyashin a tsawon shekara wata goma sha biyu tsawon kwana 360 yana ta jujjuya kuɗaɗe yana ta sha'ani da kuɗi yana ta jin daɗin ƙirga su yana jin daɗi in ya ga alƙalumansu a wayarsa ga wani kuma yana kwana da yunwa ga wani yana kwana da cin mokara ga wani yana fama da talauci a ce a tsawon shekara da kake ta jin daɗin ɗigun kuɗinka a shekara guda zauna rana ɗaya yi lissafi abin duk da kake da shi da Allah ta'ala ne ya baka ya ce to kasa 40 in ji wanda ya baka in Allah ya ga dama sai ce raba biyu ka ba da rabi sai ce a ciki ɗai-ɗai sai ka kasa 40 ɗauki kashi ɗaya nan tak akwai ɗan uwanka sun san kai mawadaci ne kuma su suna cikin talauci ɓangaren uba da ɓangaren uwa akwai maƙwabtanka su talakawa ne kuma sun san kai Allah ya maka wadata akwai danginka na birni da na ƙauye sun san kai alhajin birni ne Allah ya maka wadata akwai al'ummar unguwarku wanda da yawansu talakawa ne sun san Allah ya ni'imta ka wai wannan kashi ɗayan ba za ka iya wadata kowa ba amma ɗan yayyafa musu dan ba su su ma su ji cewa suna dan samun wani amfani daga abin da Allah ta'ala ya baka. A cikin hakan akwai hikimomi masu yawa wanda malamai sun sha kawo hikimar zakka. Daga ciki dai kaga akwai tausasawa da tausayawa waɗanda ba su da shi. Na biyu akwai rage wato dabi da gaba da ƙasama da ke tsakanin mai kuɗi da talaka. Wannan yasa ko da yaushe talaka yake jin haushin mai kuɗi saboda yana ganin yana da yanda zai taimake shi yake taimake shi. Yana da yanda zai dan tallafa masa yake tallafa masa. To wai dan wannan wutar wanda an riga an santa tun fil azal tana nan yana ganin kana da shi kana cikin sutura shi kuma yana cikin wani hali dole shedan zai dinga raya masa wasu abubuwa kila hasada ce kila wani akasin haka. To sai aka ce dan ayyayyafawa wannan wuta ruwa ta dan dinga yin sanyi a dan dinga samun kusanci tsakanin mawadata da kuma talakawa a daina samun jafa'i da kalmomi miyagu akan arziki da dukiyar masu dukiya daga talakawa. Sai aka ce ka dinga masu zakka. In ka ba su yanzu za su dinga ganin cewa wannan dukiya taka ba kai kadai ba su mata su ce. Dan haka ingantatta ingantuwar su ce haɓakatta haɓakar su ce hasarar da za ka samu hasara ce su ma gare su. Daga ciki akwai haka. Kuma akwai hikima ta Allah maɗaukakin sarki da ya yi haka wasu masu kuɗi wasu talakawa. Dan haka a cikin wannan aya mun fahimci duk wanda ya bujirewa wannan doka ta Allah to lallai bai yi wa kansa gata ba ko bai taimaki kansa ba kuma ya yi wa kansa wauta da babu sama da ita domin ranar tashin alkiyama zai girba abin da ya shuka sannan zai tabbata a matsayin cikakken butulu a gaban Allah ranar tashin alkiyama domin Allah ya bashi amma kuma Allah ya ce ga yanda yake so ya tasarrufi da dukiyar yaki. Da haka wannan yana daga cikin abin da zamu dauka cikin wannan aya shine rowa. Rowa zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai musamman rowa da abin da Allah ta'ala ya ba mutum na dukiya musamman kuma haƙƙi wanda yake na wajibi na zakka. Aƙalla in ma ba za ka taimaka wa mutane ba lokaci-lokaci a matsayin sadaka to wannan zakkar ka tsaya kuma ka tsefe. Ba kawai zuwa za ka kai lissafi sama-sama ka ware abin da ka gada ba sannan ka ba wa waɗanda ka gada ba a hatta waɗanda za a ba Allah ya faɗe su suna nan cikin suratu tauba innamas sadaqatu lil fuqara suna nan har zuwa wa fi sabilillah su sun fi ne wajen guda takwas su Allah ta'ala da ka ba wai zaba za ka yi ba kamar yanda wasu suke shi mai kuɗi ne ya fitar da zakka sai ya aika wa matan abokinsa masu mai kuɗi shi ma ya fita sai ya aiko ƴaƴan wannan da matan wannan. Da aka sai ya zamanto Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ba a san arziki ya dinga cycle tsakanin wasu tsirarin mutane kawai daga masu kuɗi sai masu kuɗi an cire zakka mai kuɗi ya aika ainin iyalan wannan mai kuɗin shi ma ya cire. Allah ta'ala ya ce a so ake dukiya ta dinga circulating ta dinga yawo tana shiga hannaye da yawa maimakon ta takaitu a wasu hannaye takaitattu. Da haka duk wanda ya zamanto yayi wannan rowar to lallai ranar tashin alkiyama akwai wani muciji wanda hadarinsa ba dan karami bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajiya mun karanta hadithin sifar wannan muciji shuja'a aqra lahu zabibatan wannan ko a nan duniya wannan sifar mai wannan muciji mai wannan sifar lallai in ya saru mutum ana ganin in ba tsananin Allah ta'ala ya sa mutum yana da sauran kwana a gaba ba lallai ya tashi ba. To ya kake auna muciji mai masifar dafi na nan duniya ina za ka kwatanta shi da kuma muciji a ranar tashin alkiyama kuma musamman mucijin da dama an samar da shi ne dan yayi wannan ainihin wato wannan yayi wannan ukuba din yayi wannan azaba. Da haka masu kuɗi da waɗanda Allah ta'ala ya ni'imta su sani cewa wa'azi da ake musu su cire haƙƙin Allah ba tsanansu aka yi ba baƙinsu ake ba ba bakan magana ake gaya musu ba gyara kayanka ne wanda baya zama sauke mu raba Allah ya ba su ikon gyarawa. Akwai mawadata da suna kamantawa suna cirewa amma ko inda su kuma ba su yin hakan to wannan gargaɗi zuwa gare su. Da haka ana jan kunnen mawadata game da hana zakka ko kuma sarrafa ta ba inda ya kamata ba. Mutum ba zai cire zakka kawai sai maka kayan abinci ya baka ba. Wai wani yana jin kyashin ya cire kuɗin ya ɗauki 250,000 kwata miliyan ya miƙa ma ba kai aikin fari ba ba kai aikin baƙi ba ba kai kaza ba ba kai wannan yana daga cikin abin da yake raya masa a cikin zuciya. Da aka bari ya maka mugunta ya muku keta da kwanya hakan sai ya haɗa kuɗin kuku 150 sai kowa a dinga bashi 1,500 ko 2,000 a M-Block. Mai hukun wannan dubu ya cire miliyan ɗaya, aƙalla ya samu mutum 10,100. Wanda ka bashi aƙalla zai sai abinci, wanda inda ana yin hukumar zaka ake kaiwa kuɗaɗen, kuma akwai hukuma ta addinin Musulunci mai ƙarfi, ana ga cewa in aka tashi ana kallon nauyin mutum da ainihin wato ɗawainiyar da take kansa da kuma menene zai ishe shi zuwa shekara guda. Da aka yi ta hukumar zaka ce haka, zace ba zai tsinka kuɗaɗen, zace za a kalli yanayin bukatun mutane. In aka kalli bukatun mutane sai kuma a ga me ake da shi na zakato, sai a kasa yanda mutum aƙalla zai daɗe da fita daga cikin wannan yanayi. To wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, mun ji hikimar da take cikin shar'antawa mutane zakka, saboda rage raɗaɗin talauci, wato daga cikin wato liberty alleviation da ake magana. Nan Musulunci ne, Musulunci shi ya kawo liberty alleviation. Rage wa mutane raɗaɗin talauci, ba wannan wanda gwamnatoci suke, ai asali na Musulunci ne, shi sa aka samar da Baitul Mal, kuma aka samar da hukumar zakka. Waɗannan institution guda biyu, hikimar samar da su saboda liberty alleviation, saboda a rage wa mutane raɗaɗin talauci. Inda a ce mawadata suna fitar da zakkar yadda ya kamata, kuma tana shiga hannayen da ya kamata, to talaucin da al'umma take ciki da zai sauka. Ba zai kai haka ɗin ba, duk da cewa dole ka buɗe ido ka ga talaka, dole kuma a samu masu kuɗi, haka Allah ya yi duniyar za a tafi, amma dai raɗaɗin talaucin ba zai kai haka ba, saboda an samar da hukumomi masu ƙarfi da suke ɗan tallafa wa talaka, yana samun sauƙi a talaucin nasa. Daga ciki mun fahimci haɗarin ƙaryata gaskiya da kuma haɗarin ƙirƙirar ƙarya a jinginawa Allah. Daga cikin laifi mafi girma a wurin Allah shine yi wa Allah ƙarya. Kun san ajiya Yahuda sun ce alladhina qalu inna Allaha ahida ilaina Allah nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Wannan ƙarya ce suka yi wa Allah. Ƙarya suka yi wa Allah. Amma da annabi ya zo sai suka ce ai su sun yi Allah ya musu wasiya cewa kar su sake yarda da kowane manzo har sai ya zo musu da sadaka. Kuma su ga wuta ta sauko daga sama ta cinye sadakar. Ma'ana wannan ɗaya ce daga cikin mu'jiza da Allah ta'ala ya yi wa wasu daga cikin annabawan da suka gabata. Amma su ma duk da wannan mu'jizar al'ummominsu ba su yarda ba, ba su kuma gaskata su ba. Wannan sai ya nuna kafirai da awar sai an kawo mu'jiza za su gaskata. Wannan yana daga cikin abin da ke nuna ƙaryarsu da kuma rashin gaskiyarsu, kuma ko da mu'jiza ta zo ba sa gaskatawa. Yana da bambanci da wanda aka yi masa wa'azi ya fahimta ya karɓa. Dama mu'jiza ana kawo ta ne don wanda yake da taurin kai, don a nuna masa wannan saƙo daga Allah ne, tun daga annabi wani abu daga cikin abin da ya shallake hankali ya keta al'ada yana bayyana ta hannun wannan annabi. Don haka wannan ƙarya ce suka yi wa Allah, kuma sufa ce ta Yahudawa da Nasara su ƙirƙiri ƙarya, ba a yi ta ba, babu ita a cikin littafansu, su jingina wa Allah maɗaukakin sarki. Kun kuntuna qulfa atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina. A can baya ma an yi ta gaya mana irin halayensu, su ce abu kaza akwai shi a littafi, a ce ku kawo. Shi yasa sufar ka zo ka dinga faɗar abu a addinance da ka ba za ka iya kare shi ba da hujja, kuma ka ce akwai shi a littafi kaza, kuma je a duba a ga babu a wannan littafin. Wallahi wannan sufar Yahudawa ce. Babu yanda za a yi musulmin arziki ya zama yana da irin wannan sufa. Ka ƙirƙiri ƙarya ka ce aya wannan magana tana cikin littafi kaza, kuma aje kaf a cin a duba littafin daga farkonsa har ƙarshe a ga babu wannan magana. Wannan yi wa Allah ƙarya ne, yi wa manzon Allah ƙarya ne, kuma yi wa Allah ƙarya haɗarinsa ba ƙarami ba ne. Yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, manzon Allah cewa ya duk wanda ya yi min ƙarya da gangan, man kadaba alayya muta'ammidan falyalijin nar ko faliyata bawwa a maƙa'adahu minan nar, manzo Allah ce ya tanadi gurin da zai zauna a cikin wuta. Da haka wannan jingi, ko wani mutum mai mutunci kai wa ƙarya, ai ba ka da kirki, kuma sai ya zai ji. Domin shi irin wannan, in kai ƙarya ka jingina wa Allah, ko kai ƙarya ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙaunar mutane da Allah, ƙaunarsu da manzon Allah zai sa su yarda, kuma su je su yi abin. Mutane su ɗauka ai faɗin Allah ne, mutane su ɗauka haka manzon Allah ya koyar, haka ya ce, su kama sani da ƙaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam, suna so su yi koyi da shi. Sai kuma tafiya ta yi nisa ya bayyana cewa ƙarya kai wa manzon Allah,
sallallahu alaihi wasallam bayan maganar manzo Allah addini ce duk abin da annabi ya faɗa addini ne abin da ya aikata addini ne abin da aka yi a gaban sa yayin shiru bai magana ba addini ne ta haka sai ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ga mutun da cikakkiyar kamala da rawani da kaza a dauka gaskiya ya faɗa kuma shi ƙarya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman musulunci suka tace addinin nan suka tace littafan nan suka tace hadisan nan aka ware masu inganci aka ware marasa inganci dan ayuwa hadisan annabi da maganganun annabi da ayyukan sa gata dan kada a ci gaba da shirkuci da shirme da sunan annabi ne yace ko annabi ne ya aikata ina fata an gane sannan mun fahimta anan yadda da barna kamar yin musharaka ne a cikin barnar duk sanda ake barna ka aminta da barnar kai ma daidai kake da wanda yake barnar yanzu kaga ai karkashe annabawan da aka yi wanda Allah ta'ala ce wa qatilihimul anbiya ko wa qatilihimul anbiya bighairi haqqin ai su yahudawan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne suka karkashe annabawa ba iyayensu na dacan su ne suka karkashe annabawa amma me yasa Allah ya sake dawo da qatilihimul anbiya akan yahudawan zamanin annabi saboda sun yadda da abinda magabatan su suka yi mutun da sun yadda da irin ta'adi da ta'addancin da magabatan su suka yi wajen karkashe masu wa'azi cikin annabawa da manzanni to wannan ya nuna cewa tunda sun yadda da aikin magabatan su su ma za a iya cewa sun kashe annabawa domin sun yadda da kashe annabawa aqidar kashe annabawa aqidar su makiya addini ce aqidar kashe masu wa'azi wannan aqida ce ta yahudu da nasara ina fata an gane sannan kusan aya ta karshe kullu nafsin dha'iqatul maut aya ce wanda ta ishi kowa wa'azi a koda babu aya da za a karanta maka babu hadisi da za a karantar da kai ita kanta mutuwa wani wa'azi ne mai zaman kanta mutuwa ita kanta wani wa'azi ne mai zaman kansa tunda kai dai tunda ka taso kaga ana dauki daidai one after the another kana kallo yau ta fada nan rukunin ta shiga ta ɗebi dattawa gobe kaga ta kutsa cikin samari masu jin ƙarfi masu jin kansu ta ɗiba jibi kaga ta fada cikin ɗan ƙananan yaran da ba su ma san inda aka dosa ba gata kaga ta fada cikin rukunin ƴan uwa iyaye mata haka take ta yi ba irin inda ba ta kara kainata ka sani kuma kai ka san tunda ake dauki daidai one after the another what are you are the one ka sani wannan haka kaida take yawa tunda dai tana wannan waɗanda suka fi kowa girma da matsayi a gurin Allah ta dauke su ta dauke annabawa ta dauke manzanni ta dauke sahabbai ta dauke malamai ba wanda ba ta bari ta dauke mawadata na da da na yanzu ta dauke masu mulki na da tana nan tana daukar na yanzu ta dauke fanko marar kwabo shi ma bata bashi ba kamar yadda Aliyu na mangi na zariya yake fada wai fanko marar kwabo ma bata kare shi ba tsuntsu ta bi shi sama ta shake shi kifi a cikin ruwa ta nitsa ta danko shi aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke ba a guje mata qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wai inda kake gudun inda kake kenan nan za ku haɗu an ce wata rana wani matashi yana fadar annabi Sulaiman alaihi salam sai mala'ikan mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa da ya zo ashe wannan matashin wa'adinsa bai fi ɗan daƙiƙoƙi ba ya kusa mutuwa shi ma bai sani ba kuma a inda zai mutu in ban manta ba a Palestine ma'ana a Palestine a Palestine ya same shi fadar annabi Sulaiman shi kuma ya san wato la tadri nafsun ma za ta kasu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wanda ya san a inda zai mutu babu wanda aka gaya masa ga lokaci ga rana ga kuma inda zai mutu babu matashin nan kawai shi mala'ikan abun ya bashi al'ajabi wannan matashin za a dauki ransa a India kuma ya ganshi a Palestine to bayan ya gama ya ina ta kallon wannan matashi yana ta kallon matashi kawai sai tunda Allah ya ce a India ne mala'ikan mutuwa sai ya wuce India shi kuma yaro da ya ga bako ya tashi ya fita sai yake tambaya Annabi Sulaiman wannan bakon da ya shigo na ga yana ta kallo na waye sai ya ce man malakul maut ne sallah mala'ikan mutuwa ne hankalin matashi sai ya tashi mala'ikan mutuwa yace dan Allah ka sa iska yanzu ta kai ni India nan da nan Annabi Sulaiman yace iska ta dauke shi tana daukar sa yana dira a India wa adiya cika kawa ka zaro ran nasa shine sai mala'ikan ya dawo yake ga Annabi Sulaiman ai ni mamakin da nace ina kallon yaron nan a India zamu dauki ran sa amma muka zo muka shi a Palestine shi yasa Ibn Kathir yace kullun sai mutuwa ta kalle ka sau sai mala'ikan mutuwa ya kama ziyara sau biyar kullun a kewaye kake da ita shi yasa Allah yace mutuwan nan da kuke ta gudu kun hade da ita ne ai mulaqikum wato kacibus dauki da ita inda duk kake ta guje mata to gurin da zaka tada ita ke in nagartacce ne kai nagartakka baya hana ta dauke ka in kai fitsararre ne kai jahili ba jakircinka da rashin mutuncinka bai hana wa'adinka in ya cika ta dauke ka in ka shiga makabarta wannan ya ishe ka wasi ba irin rukunin mutanen da babu babu duk rukunin mutanen da ka sani in ka je makabarta akwai su a kwance na gargaru da aka so su to kai kai ka san cewa an dade ana mutuwa ka san tana zuwa kanka ko dai ka mutu kana kan gane ka da karfinka ko sai bayan ka ta farkwafe ka tsufa ta zo ta kace ka amma mutuwa dole haka Allah ta'ala ce din mai rai sai ya danta mutuwa shi sa annabi ya ce kai mutuwa tana da magagi mutuwa tana da sakarat annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya wajen suma nawa yayi in ya suma aka shafa masa ruwa ya farfado sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mutuwa ba dadi inna lil maut sakarat da sakarat to tana da magagi to idan har mutuwa annabawa bata basu ba to ai kaga kai yaudara kanka ne ka dauka cewa za a kare ka kuma yau ne ko gobe ya danganta kowa ajalinsa yana nan a rubuce da haka kawai abin da ya kamata mu yi tattalinta tinkan ta zo mu shirye ta tinka abin zuwanta mu tara wa kanmu aikin da in ta zo ta dauke mu muna yin sa ba za mu yi nadama dan a kowane irin yanayi tana iya daukar mutum bayan Allah nawa ta zo ta dauke su a sujada bayan Allah nawa ta dauke su suna karatun alqur'ani kuma nawa ta dauka a gidan giya nawa ta dauka a gidan karuwai nawa ta dauka a harkar fashi da makami nawa ta dauka mutum yana maye yana cikin maye wasu hadarin mota suka yi wasu rashin lafiya suka yi wasu wani ibtila'i ne ya fada musu kowa da irin Allah ta'ala yanda ya rubuta masa zai tafi Allah madaukakin sarki kai mana kyakkyawan karshe Allah ka ba mu cikawa da imani Allah madaukakin sarki ya sa wannan shidati nashqa su za su zo zaran rabu Allah madaukakin sarki ka kawo mana ita da sauki Allah madaukakin sarki ka kawo mana ita da sauki da haka wannan yana nuna maka cewa kai tattalinta kafin zuwanta wannan ayar abinda take kwadaitar da ni take kwadaitar da kai yi tarin ayyuka na kwarai kafin ta zo in ta zo ba jinkiri ne ba daga kafa duk wani mai magani da za a kawo ba zai hana ta yi aikin ta ba abu na ƙarshe ka gane wannan duniyar zancen banza ce da daina yaudara ka kana kallon dai waɗanda suka ɓata lokacinsu wajenta ba ta yi musu alkawari ba kana kallon wayanda suka tara ta da yawan gaske bata cika musu alƙawari ba kuma kana kallo mutum duk inda zai ya tara din ya gina din ya taskace din amma rana tsaka din ta duro gidan ba wanda ya isa ta ya hana ta ta aikin ta kuma haka dai duk abin da mutum yayi haka za ka ga ya bar duniya hannu a buɗe yana nuna muku shi yasa suka ce in mutum ya zo duniya za ga hannunsa a dunƙule yana nuna fa ko ana ha maza ha mata fa za a tara ta amma in ya zo mutuwa sai ga hannun a buɗe yana nuna muku kun ga ban ɗauki komai ba duk wanda ya mutu in ka je za ga hannunsa a buɗe wai buɗe wanda yake yi duk wannan abin da ya tara gidaje a Abuja gidaje a Kaduna gidaje a Kano tarin dukiya a bankuna asid da yake da so wai gashi ya bar duniya kaga yana nuna maka ba abin da ya dauka abinda za su raka shi abubuwa guda uku biyu za su da Allah ya ce manzo Allah ya ce abu ɗaya ne zai zauna tare da shi ba wanda zai masa alƙawarin zama da shi a gurin sai abu ɗaya kuma shi ya rena ya wulakanta a nan da yi shi ba waɗanda ya yi ta tason kuma su ne ba za su iya zama da shi ba ko awa ɗaya a makabarta manzo Allah ya ce yatba'ul mayyit talatha abu uku ne yake bin mutum in ya mutu iyalansa dukiyarsa aikinsa fayarji uthnani wa yabqa wahid guda biyu dawa za su ɗaya ne zai zauna ya bata da kowa saboda matansa ya tara kuɗin dukiyar haram saboda yayansa saboda ya burge su saboda kasti wahala shi mahaifinsa bai ban masa ba amma shi yana ganin babansa bai ban masa ba amma Allah ya bashi amma shi yana ganin sai ya tara wa iyalansa dukiyar haram dan kasu wulakanta su ne farkon wayanda za su guje shi watan salal ahibatu ba'da ashirin wa qad sirna idamal baliyati a wani baiti yake cewa minal ayyami lan tarana ihati wai bayan kwana goma duk masoyanka sun manta da kai kwana goma yanzu ai ya mai yawa a makokin da aka ce ba addini ba ne a gurin ka je ka gani bayan kwana kai kwana juje ka yan siyasa sun fara hirar siyasa yan matasa masu harkar bal suna nan suna harkar bal ɗinsu masu harkar kirbuto za ka gansu a gefe su ma suna ta kirbuta abin nan ɗinsu masu chatin da waye da waye suna nan suna ta yi ba dan ka mutu ba abin da zai tsaya kar ka ɗauka duniya za ta yi jim dan ka mutu ba abin da zai faru kuma ba abin arziki kai ba balle sama ta yi kuka da mutuwarka amma bakat alaihim as-sama'u wal ardu wama kanu munzirin akwai wanda sama tana kuka saboda aikin alherin su ya daina hawa sallolin su zikirin su taimako ya daina hawa sama an ce sama tana kuka kai baka cikin wanda sama take kuka da mutuwarka bal ma kana daga cikin mustarahum minhu an huta da kai ƙasa ta huta da kai gidan da kake ciki ya huta da kai iyalanka sun huta da kai dama annabi ya ce mustari'un wa mustarahum min ko dai ka huta ko an huta da kai da aka aikin da kare na din kuma ka kin aikin nagari shine kadai yake da alƙawari shi zai zauna tare da kai in mai kyau ne kuna tare mara kyau ne kuna tare amma dukiyar ka za ta dawo ko an dauke ka in an tashi daukan ka a kuru kura in akwai hilar su dadiya ita za a saka kai za ka kai ka magabarta kuma dukka sai ta kada kudin ka ba za a kai ka da komai ba wannan alawayyan dai shi za a nannade ka da shi kuma haka nan nade kan haka za a je a tusa ka a cikin wannan ramin ba fulo ba shi ba komai ba window ba fanka masoyanka su suke ta ga wani guri can a dike ga guri can a toshe can gurin ana gamawa ba da minti 30 ba kowa a makabartar ƴaƴanka da suke ta kuka suna ta rirrike makara kar a fito da kai ka je ka gani ba minti 30 za su tsaya a gurin ba kowa duk wanda ya yi yajin cin abinci saboda mutuwa ka ba shi kwana ɗaya kwana biyu duk kukan da yake mai zuhudu cewa ya yi wato watan sanal ahibba wai masoya fa su ne za su manta da kai wanda kwa dawa sai an haɗa a gaisa sai a daɗe ba haɗu ba wannan dama sun manta da kai watan sanal ahibba masoya sun manta da mu watan sanal ahibba ba'da ashirin bayan kwana goma minal ayyami lan tarana ihati ba za ka ƙara ganin wata mai kukawa bayan kwana goma ido ya bushe an ci gaba da harka kowa ya koma business ɗinsa kai kuma sai hali sai sallah aka kace miki kanka ba mai son ka fiye da kanka, karka yi wa kanka mugunta, tara aikin alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin haka. Allah maɗaukakin sarki ya ce, latubulawunna fi amwalikum, wallahi sai mun jarrabe ku, ku masu imani, a cikin dukiyarku. Wannan ayar jarabawa mun karanta ta a Bakara, anan ma mun maimaita, mun maimaita. To gashi Allah ta'ala yana sake tabbatar maka da cewa fa jarabawa dole, kuma ba kai ne zaka zabi irin jarabawa da Allah zai ba ba, shi zai ba, kawai kai kokari ka ci, amma jaraba ka dole sai an jarrabi imaninka, a taba dukiyarka a ga yaya. Dama dukiyarka la ya masuhu illa al-mutahharuna, kai kanka tsoron taba ta kake ba ka sabbi da kawai wa jama'a fa au'a, kawai tarawa kake mala, wani ka rasa ma ba ma manufa, kawai shi tara yake tai, shine kudin likudi da ake cewa, shi ma baya jin dadin kudin. Shi yasa nake gaya muku, duk wata ni'iman Allah ya ga dama sai ya baka ita kuma ta zama maka hukuma, da komai Allah yana iya yi mutum gwala gwali. Ai kai ka san cewa dukiya dai ana jin dadi da ita, wallahi akwai wanda an bashi ita dan ta zama masa hukuma. Kar ka dauka daidai da sakan tsaye yana jin dadin ta, kuma wallahi sai ya rike, kuma ita tun kudo masa ita, ku ne kuke ta murna cewa abin nan, sai dai magada su ta murna cewa baban su kudi yana ta shigo shi, amma shi baya jin dadi. Mata tana zama ni'ima, amma wallahi in Allah ya so ya maka jaraba sai ya hada ka da mata jarabawa, ya hada ka da ifritun minal insu, ta hada ka sakat, kuma Allah ya sa maka mugun santa. Amma ya alamu junuda rabbika illa huwa, rundunonin Ubangiji ba wanda ya san yawan su sai shi. Abin da nake so ka nemi shiri da Allah ka zauna lafiya, in kana son ka huta to ka nemi shiri da Allah. Amma Allah ya yi rantsuwa ya ce wallahi sai ya jarrabe mu, latubulawunna fi amwalikum ay latukhtabarunna ayyuhal mu'minun, ya ku mu'mine lallai akwai jarabawa, lallai akwai jarabawa, fi amwalikum a cikin dukiyoyinku, bi ikhrajin nafaqatil wajibat, wai ku kasan jarabawa ce a baka kudin a ce ku cire zakka, ai an san tsakanin dan adam da kudi. Kisa mai abin nan mai muqamatul hariri yace kai ka ce sinadarin da aka kera kudi a jikin dan adam aka bantare shi, yanzu da ka ji mu ce ina kudi na kudi na, kamar yanda annabi ya ce ma mali mali, kai dinga ce a kudin ka kudin ka, akwai wani kudi da kake da shi shine banda abinda ka ci ka kasayar, sai abinda ka tufa ka sanya na tufa ya tsufa, sai kuma abinda kai na alkhairi wannan shi zaka je ka tara a can. Amma mutum ya dinga kuɗi na kuɗi na kuɗi na, to daga cikin jarabawar shine sai a bawa kuɗi a ce cire zakka. Yanzu ga dai kuɗi Allah ya tun kuɗa ma, ba kowa ne yake cin jarabawa kuɗi ba, Allah yana gaya ba wani ya zauna a talakansa ya fiye mai alheri, duk da kowa so yake yi kuɗi, amma akwai wanda wallahi ba za a yi sati ba sai ya lalace in aka bashi, akwai wanda yana nan so yake su faɗo yayi ƙarai, to kaga wannan ya gara kansa faɗo. Kara'in da yake so ya fa ba mai kyau bane fa. Yanzu daukar gida kake wani rike gidan gaban nan da yake a masallaci, ai dan bai da wallahi kuɗi suka faɗo, wallahi sai ya fara sharuwan tsuntsaye zuwa masallaci. Kai ka dauka zuwa gurin wa'azin nan sauki ne da shi. Alat alat yana ta faɗowa mallam, ana ta kiran ka a waya. Ai dai ka ji ana tafsirin nan ku har yanzu. An gaya ma jarabawa kuɗi ƙaramar jarabawa ce, ba kowa ne yake iya ci ba. Allah maɗaukakin sarki ce wallahi sai mun jarrabe kuma baka kuɗin, kuma mu ce cire zakka, lilan zura kaifa ta'maluna, idan mu gaya za ku ga kuɗi kam sun shigo, amma ash-shaytanu ya'idukum al-faqara, shi sa cin jarabawar kuɗi ba ƙaramar cin jarabawa, ƙaramar jarabawa ce. Mutum ya iya yana da naira biliyan ɗaya ko miliyan ɗaruruwa, ya zauna tsakani da Allah ya cire haƙƙin Allah kakaf, ya duba wani sai ga iya zakarsa kawai zai iya cire ma sama da miliyan ɗari a arzikin da Allah ya bashi, wallahi zai iya cire sama da miliyan ɗari, wannan na zakka ne. Ya kalli miliyan ɗari ya cire ya kau da kai kawai ya ba da ita. Ai in kuɗi ɗan kaɗan ne, yanzu ga ɗan ƙaramin mai kuɗi hatan bayan kyawar malam yau nisabin nan nawa ne, saboda din ya buga zai ga bai fi dubu hamsin ba zai cire. amma ya buga lissafi yaga sai an cire naira miliyan 25 wannan zakaci sai kuma mutum ya fara decide to wannan miliyan 20 muka tura ta je China yanzu ai kaga sai su samu mana wajen miliyan kaza sai a haul lissafi kodai kawai kodai a dan sassawo mutane sai wannan shi ash-shaytanu ya'idukum al-faqara wai daga cikin jarabawa da za a yi ma a cikin dukiya shine a ce ka cire zakka bi ikhrajin nafaqat al-wajiba ba ma zakka ba wallahi wani haƙƙin sa na iyali sai an kai ruwa rana yake bayarwa ga kudin an fahimta ko ga kudin wallahi sai an kai ruwa rana zai ba su ciyarwa zai biya kudin makarantar yara iyayensa suna nan a cikin bukata suke a gajiye suke amma wallahi ya kyautata musu ya faranta musu abin ya gagara ga kudi kamar za su kashe shi sai gine-gine yake haka kawai sai a zo malam ya duba wani guri a gidan kawai sai a yi rushe shi a hau gini da tsara ka rasa mai nan gurin yayi cikin jaraba da ake aka yi masa shine baya so a unguwar a samu gidan da yake da haka da ya ga an yi wani sabon gida to renovation ya tashi renovating shi wa zai hau kawai zai kira masu gyara a hau bige-bige da tsare-tsare sai an sake modernizing din gidan ya zama a unguwar ba mai irin gidansa. Amma in ka kalli babansa za a ga miskinan za ba tara don haka daga cikin jarabawa da Allah ya ce zai mana a cikin dukiyoyinmu shine ta hanyar cire dukkan wata ciyarwa ta wajibi wal mustahabba da mata mustahabbi wa bil hawa'id allati tusibuha da kuma irin buƙatu asan mutum aka ce mawadaci ne kowa so yake zo ya kawo gudunmawa ya kawo kukansa da haka al hawa'id yan uwa wannan ya zo wannan ƙanwarsa ce tana guri kaza auren da ya ga mijin ba ƙarfi ta zo ga ƙanwar babarsa ta guri kaza ga kowa zai dan zo da request ɗinsa wannan yana cikin jarabawa da Allah ta'ala ce zai mana a cikin dukiyoyinmu wa bil hawa'id allati tusibuha da kuma sauran hawa'id wato da kuma ja'iha musibu da ibtilawoyi da za su dinga samun dukiya wa fi anfusikum sannan Allah ta'ala ce zai jarrabe ku akan kawunanku bima yajibu alaikum min at-ta'at na abin da ya wajabta muku na da'a azumin nan yanzu ya ishe shi Allah Allah yake kawai a ce yago an ga wata kawai ya za a ce kawai a daina cin abinci tsawon wajen awa takwas kullum wannan duk yana cikin jarabawar kai baka san yanzu akwai wanda yake kuya yana cin abinci ba baya yi jarabawa ce dan haka daga cikin irin jarabawa da za a yi akan kawunan mu shine za a jarrabe mu da ayyukan da'a a ga zamu yi ko ba zamu yi ba wa ma yahullu bikum min jirahin aw qatlin da kuma irin abin da zai dinga afka muku na mutuwa ko kuma ainihin wato raunuka wa faqadin lil ahbab da kuma rasa masoya Allah ya jarrabe ka iyayenka su mutu ko matarka ta mutu ko danka ya mutu ko amininka ya mutu haka ahbab wannan duk yana daga cikin jarabawa wanda Allah ya yi rantsuwa ce sai ya jarrabe mu haka mu shirya lalle kan ba a zama shiru ba jarabawa wadhalika Allah ta'ala ya ce zai wannan jarabawan ne hatta yutamayyazul mu'minu sadiqu min ghairi dan a bambance mu'mini na gaske da waninsa so ake a gane mutum da mutum mutumi in ba jarabawa kamar yadda mun karanta a karatun mu na jiya da jarabawa ake gane masu imani na gaskiya da kuma akasin su wala tasma'unna min al-yahudi wan nasara wal mushrikina ma yu'dhi asma'akum yace kuma ku shirya wallahi za ku dinga jin cutarwa mai yawa daga waɗanda aka ba wa littafi cikin ainihin wato yahudu da nasara da mushrikai za ku dinga jin maganganu da za su dinga kona muku rai ma yu'dhi asma'ako za ku dinga jin maganganun da za su dinga sosa muku rai suna bakanta muku min alfazin shirki na lafuzza irin na shirka kaji arni yayi shirka bayan da ka iya sai ka dinga jin yayi wata magana ta batanci a addini kai mai ma'abocin bibiyar harkar social media ne za ka yi ta ganin haka ta cin zarafin addini su ta kisgilanci ga masu addini wa la'ani fi dinikum da sukar addinin a karkashe ku a yi muku ta'addanci a kwashe ku daga cikin gidajen ku a ce sai kun kai kudin fansa kuma akai ku ƙara wata ƙasa wai a ce wai wai kuna karko kuna wa kristoci kisan gilla wannan duk wani musulmi a Najeriya wannan abun ya taba shi yanzu ba ma mu ake karkashewa ba wai mu ne muke wasu kisan gilla abu wanda yake alƙaluma ga sunan asarari a fili a ce wai musulmi suna yi wa kristoci kisan gilla a Najeriya how sai gaggairu maƙul gairu maƙul a ce wai musulmi ne suke wa kristoci kisan gilla a Najeriya a ina ba ma musulmi ake wa kisan gilla ba kisan wato kisan kiyashi kusan kullun jahohin nan da ba a zaune lafiya kullun cikin fargaba sai iya adadin alƙaluman da aka iya samu na maganar wayar da aka shi din musulmi ake ta kashewa amma saboda ba mu da media ba mu iya babatu ba ba mu iya propaganda ba ba mu iya kaza ba yan boko mu ba sa shiga su yi wakilci addini abokancan harka ce ta turanci su shiga suna da turanci mai karfi su ba su shiga su dinga difadi ga addini kawai mutum ya zo ya koma gilasi shekara karatun jarida mara amfani yayi difa'i da addinin nan naka zaka iya wato da wannan bokon naka zaka iya yi wa musulunci a kawo musulunci hari da farmaki to zaka yi ta jin irin waɗannan maganganu waɗanda suke so sare Allah ta'ala ce ku hakuri sai kun ji za a yi ta sukar ku a yi ta sukar addinin ku a ce musulmi ƴan ta'adda ne a ce ƴan ta da zaune tsaye ne ƴan ta da kai ba duk kalmomi za ku yi ta ji wala tasma'unna Allah ce za ku ji minal ladina utul kitaba daga yahudu da nasara karka taɓa tsammanin akwai randa yahudu da nasarawa za su fito su ba da commendation mai kyau na musulmi akan musulmi kullun musulmi su a dan ta'adda yake a wurin su duk ta'addancin da suke su daidai ne ba ta'addanci bane shi musulmi shine dan ta'adda wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku Allah ya ce adan kathira yanzu adan kathira din ya koma jaridu kafofin watsa labarai social media aka yi ta ji in dai kana sauraron kana karanta jaridu aka yi ta ganin haka in kana kallon tashoshin watsa labarai na waje da na cikin gida za ka yi ta jin haka in kai ma'abocin duba-duba da bibiyar social media ne za ka yi ta ganin haka shine wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum adan wa minal ladina ashraku adan kathira wa in tasbiru amma Allah ya ce in kuka yi hakuri ayyuhal mu'minuna ala zalika kulli akan dukkan jarabawar da shi Allah ya ce zai muku cutar wadda wa'anda ba musulmi ba za su dinga yi muku duk in kuka yi hakuri wa tattaqullaha kuka ji tsoron Allah bil zumi ta'ati ta hanyar lazumtar yi wa Allah da'a waji cinabi ma'asihi da nisan ta saba masa fa inna zalika min al umuri allati yu'zamu alaiha to wa'annan suna daga cikin al'amuran da ake yin azama ake yin damara a kansu al'amura ne masu girma ba kowa ne yake iya jimurin rike su ba sai wanda Allah ta'ala ya masa muwafaka Allah ya sa muna cikin su amin da haka suna daga cikin al'amuran da ake munafasa hakuri akan jarabawa hakuri akan cin zarafi da cin mutuncin waɗanda ba musulmi ba akan al'umman musulmi da musulunci wannan zamu ji shi Allah ta'ala ce in mun yi hakuri kuma muka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmil umur yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu dinga rige-rige da gasa a kai yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu ja damara akan su abinda muka karanta ya zama dai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka karɓi azuminmu, Allah ka karɓi sallolinmu, Allah ka karɓi ibadunmu, Allah dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka sada mu da su, Allah ka sa mu daga cikin wanda za su dace da daren Lailatul Qadr, Allah muna roƙonka dukkan matsalolin da ke damun wannan ƙasa tamu, Allah kai mana maganinsu, Allah babu abin da ya fi ƙarfinka, kai mai iko ne akan dukkan komai, Allah ka nuna ikonka akan wannan ƙasa tamu, Allah mu masu rauni ne, Allah mu ɗauki sarki kada ka kama mu da laifin wawayen cikinmu. Allah duk wanda yake nufin wannan ƙasa da alkhairi Allah ka taimake shi Allah madaukakin sarki duk wanda yake son ci gaban wannan ƙasan ko mawadaci ne ko mai mulki ne ko dan boko ne ko dan arabiya ne ko ma a ina yake Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda yake nufin wannan ƙasa da sharri Allah kada ka bashi iko Allah kada ka bashi dama Allah duk mai nufin al'umma wannan ƙasa su shiga cikin wani hali su shiga wahala Allah ka mayar masa da aliyarsa ƙasashe da kuma wurare da ake fama da rashin zaman lafiya Allah madaukakin sarki muna tawassuli da sunayenka Allah ka kai musu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka kai musu zaman lafiya inda kuma muke zaune lafiyan Allah ya kara mana zaman lafiya duk wanda suke da hannu wajen kawo rashin zaman lafiya Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane Allah ta'ala kai mana maganin su Allah madaukakin sarki duk masu mana wasiya da addu'a Allah ka biya bukatun su wanda suke cikin damuwa ko rashin lafiya Allah ka yaye musu wanda suka rasu cikin iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna madaukakiya kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe marasa lafiyar mu da na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.